Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Lud da kuma Niya muryar Arewa. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum. Ibrahim Ka Almasihi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 6 ga watan Maris. Kamar yadda aka ji, Fulani mabiya addinin Kirista a Afirka sun yi taro a Jos arewacin Najeriya har da addu'o'i.
Ubangiji da yake shine mai sulhu ya shiga sakanin Fulani da sauran kabilu.
Za kuma a ji cewa hukumar EFCC ta dukufa wajen ba da kariya ga masu rada mata sata.
Sometimes muna ba su yan sanda wanda za su ba su kariya, sometimes muna ba su gidaje inda za su kwana, sometimes har hotel muke kama wa mutane da suke taimaka wajen information.
To kamar kowace ranar Litini, Salihu Garba na tafar da shirin sana da rashin tayi, Sale Shehu Ashaka kuma na tafar da sharhin jaridun Najeriya. Akwai mu kuma tafar da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Da safiyar yau Litinin Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda hudu, uku daga cikinsu sun yi tafiyar kilomita 1,000 kamin su fada cikin teku, kilomita 350 kacal daga Japan kamar yadda jami'an Koriya ta Kudu da Japan suka yi bayani. Sai dai da wuya a ce gwajin na yau makamai ne masu cin dogon zango da ake kira Intercontinental Ballistic Missile da Turanci. Gwajin da ta yi ta gudanar da shi ne daga yankin kasar da ake kira Tongchangri kusa da kan iyakarta da China, inji rundunar sojojin Koriya ta Kudu. Rundunar sojojin Amurka ta faɗa jiya Lahadi cewa ta gano kuma ta bi sawun gwajin makamai masu linzamin da Koriya ta Arewa ta yi. Ta ƙara da cewa gwajin bai yi barazana ga nahiyar Amurka ta Arewa ba. A bara, Koriya ta Arewa ta zafafa gwajin makamai da take yi, inda ta yi gwaje-gwaje daban-daban fiye da 25 na makamai masu linzami da kuma na nukiliya guda biyu.
Hafsan rundunar sojin Najeriya ya ce harin da aka kai bisa kuskure a kan sansanin 'yan gudun hijira a yankin arewa maso gabashin ƙasar ya auku ne bisa wato saboda an yi amfani da bayanai da ba su da inganci. Major General Leo Irabo ya gaya wa tawagar wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da suka kai ziyara a yankin a jiya Lahadi cewa harin da jirgin yakin ƙasar ya kai ranar 17 ga watan Janairu a garin Ran har ya halaka farar hula 236 mummunan kuskure ne. General Irabo ya ci gaba da cewa koda shike ba wai yana ƙoƙarin kare kuskuren da aka yi ba ne, domin kwanaki biyu bayan wannan harin, 'yan Boko Haram suka kai hari kan garin da ke jihar Borno, inda nan ne cibiyar kungiyar ta Boko Haram yake.
Rahotanni a wasu kafofin yada labaran Amurka sun ce daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka James Comey zai nemi ma'aikatar shari'a ta fito fili ta yi watsi da zargin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi cewa tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya ba da umarnin a yi masa kutse ta wayar tarho. Jaridar New York Times da tashar talabijin ta NBC duk sun ruwaito cewa Director Comey ya hakikance cewa zargin na shugaba Trump ƙarya ne, kuma zargin yana son a kaikaice ya tsoma ita hukumar ta FBI cikin aikin da ya saba doka. Hukumar ta FBI da ma'aikatar shari'a duk ba su ce komai ba kan wannan zargi zuwa yanzu.
A halin da ake ciki kuma, yau Litini ake sa ran shugaban Amurka zai sanya hannu kan sabuwar doka da za ta haramta wa wasu rukunin mutane shigowa Amurka. Wannan matakin ya biyo bayan da wata kotun ɗaukaka ƙara ta dakatar da aiki da dokar ta farko. Rahotanni a kafofin yaɗa labaran Amurka suka ce a ƙarƙashin wannan sabuwar dokar, ƙasar Iraki ba ta cikin jerin ƙasashen da galibin al'ummarsu musulmi ne, da dokar ta wucin gadi kan shige da fice ta shafa ba. A dokar ta farko da Mr. Trump ya sanya wa hannu ranar 27 ga watan Janairu, ƙasashen Iraki da Iran da Libya da Somalia da Sudan da Siriya da Yemen ne dokar ta shafa. A halin da ake ciki kuma, jami'an shige da fice na Amurka sun tsare wani magidanci da iyalinsa su biyar da suka sauka a tashiyar jirgin sama da ke Los Angeles kan hanyar su ta zuwa birnin Seattle inda za su zauna. Wata takardar ƙara da hukumar kula da ƴan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa ta shigar gaban wata kotu a madadin mutumin da matarsa da yara ta buƙaci kotun ta bada umarnin a sake su.
To, labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Yau Litinin ake sa ran wasu manyan shugabannin ƙasashe hudu da ke cikin ƙungiyar tarayyar Turai za su tattauna kan makomar ƙungiyar a daidai kuma lokacin da ƙungiyar take fuskantar matsaloli iri daban-daban wadda yake janyo shakku kan ɗorewarta. Karkashin jagorancin shugaban Faransa François Hollande, wadda shi ne mai masaukin baƙi, za a yi zaman cin abincin dare ne a ɗakin adana kayan tarihin Faransa da ake kira Fadar Versailles da ke bayan birnin Paris, da zai kunshi shugabannin ƙasashen Jamus da Italiya da Spain da ko Andalusia. Taron dai yana zuwa ne bayan da aka yi zazzafar muhawara kan yadda ƙungiyar za ta ci gaba duk da matsaloli da take fuskanta biyo bayan ficewar Ingila daga cikin ƙungiyar, wato ƙarin matsin ko kuma masu kishin ƙasa a Turai da kuma gwamnatin Trump wacce take shakku kan kasancewar ƙungiyar.
To, labaran duniya kenan aka saurara. Bari mu fara yada zangon a jihar Plateau ta arewacin Najeriya, inda aka yi wani taron Fulani mabiya addinin Kirista a Afirka. Zainab Babaji da Riki.
Al'umman Fulani da suka fito daga sassa daban-daban na Najeriya da ƙasashen Niger, Kamaru, Burkina Faso, Chad da wasu ƙasashen Afirka sun koyar da junansu muhimmancin nuna ƙauna ga kowa da inganta zamantakewarsu da sauran al'umma. Shugaban ƙungiyar Reverend Buba Aliyu ya ce makasudin taron shi ne su yi cuɗanya da ƙarfafa juna don yin sulhu da kowa.
Mui addu'o'i daga president da gwamnoni, shi yasa muka gayyaci gwamnatin Plateau musamman abin da yake faruwa. Mui musu addu'a cewa Ubangiji da yake shi ne mai sulhu ya shiga tsakanin Fulani da sauran kabilu da abin da yana faruwa a Najeriya na zubar jini ba kakkautawa. Qur'ani yace a suratul Baqara sura 2 aya 84 yace duk mutumin da ya zubta jini dan uwansa ba zai shiga aljanna ba sai an mishi hisabi. Bible yace duk wani mai kisan kai ba zai shiga mulkin sama bisa ga wahayin Yahaya sura ta 21 aya 8. Shi yasa muke ta addu'a Ubangiji ya bayyana mutane su ga wannan a cikin idon zuci.
A jawabinsa, mai wa'azi Sylvester Dachemo yace Allah ya halicci bil'adan ya kuma zabe su su bauta masa su kuma yi rayuwa da ta dace.
Lokaci ya kai na bari.
Lokaci to yake duniya ba yake ji.
Ka zama da azanci.
Lato ta mai kyau ne.
Ka yi shiri domin ainihin rai.
Shiri yake ga yoki gwamnati.
Don wannan rai yana da ma'ana kaɗan ne
kawai. Yoki ji ma'ana ma fi sekata.
Na kuma zanta da wasu da suka halarci taron daga ciki da wajen Najeriya.
Sunana Pastor Umaru Oroji Suleimana, ni mutumin Raba ne a jihar Doso ta Niger. Bahullata ni bai fi wata kabila daraja a gun Allah ba. Kenan Allah bai bambanta mu da sauran kabila ba. Kenan inda zamu dauki kama hala yadda Allah yake, da ina gani zamu sulhuntu mu zauna lahiya.
Sunana Hajara Magaji, ni mahaifar Daura ce, Bishara na Fulani. Ina jin daɗin shi sosai, na ƙarfafu akan magana Bishara na Fulani.
Ni ne mai suna Adamu Musa daga Kafi Mag Daki Ganjo Local Government. Na koyi abunda zai nuna rayuwata da haskena da yake suna kiran mu domin su koya mana yadda zamu ga hasken Allah mu bauta ma Allah a cikin ruhu da gaskiya.
Sunana Reverend Abdullahi Ali, ni Fulani missionary ne Kwara Ilori. Sanda ina kiwon shanu, ba ni da ilimi. Saniya na sani in kwana da ita in yi ni da ita. Gwamnati da mu Christian da musulmi ma ina jawo hankalinmu mu koma mu koya ma Fulani ilimi.
Basaraken gargajiya na kabilar Irigwe, Brangwe Irigwe, Ranku Aka ya karfafa Fulani da kalmomi kamar haka.
Fulani duk da sun shiga sun yi bishara, kaga an cika wa'adi kenan cewa ku tafi cikin duniya duka ku yi wazi bishara ga duka halitta.
Kungiyar Fulani mabiya addinin Kristan da ta yi shekaru 47 tana gudanar da ayyukanta. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To, a gaida Zainab, kafin mu ci gaba ga wannan.
Aywa jamenu se kod
Aywa jamenu se kod
Aywa Hadandi e mi yetti turup yetti nala kegal gilu rebo gilu yaro dubi jeegum ha don yaran nanga e korono mi yetti de adam boy mabbe wuri boy jibo jala alhamdo e jono ko korko mojo ba ganda o ka bi magarka betere mamadou jalla e kame hamad jalla e bimira ala sagamin e hadi do yawtata bi yetena ala kagalam gal bi charado madone be nawdum afrique fo be nawdum o monde haybe fo tinum ha be ngal pula gene wodi dum non mi yetti ala mi yetti sukabe be mi yetti sukabe magar kam mi yetti ada boy mabbe be gondum e jubo jala nyaño ono
to mi godake to sai kuma Abuja inda za a ji cewa hukumar yaki da almundahana ta EFCC ta himmantu ga kare masu rada mata inda aka boye kayan sata. Nasir Adamu Ilkaya gare ka.
Hukumar yaki da cin hanci ta Najeriya EFCC ta kara karfafa gwiwar masu fallasa inda aka boye dukiyar da aka sace don saurin bankado dukiyar da za ta tallafa wa tattalin arzikin Najeriya. Muƙaddashin shugaban hukumar Ibrahim Magune ya bayyana kare masu tona asirin inda aka boye kuɗin da aka yi sa aka gano fiye da dala miliyan 9 da tsohon shugaban kamfanin Fetur Andrew Yakubu ya adana a wani gida a Kaduna.
Sometimes muna ba su ƴan sanda wanda za su ba su kariya, sometimes muna ba su gidaje inda za su kwana, sometimes har hotel muka kama wa mutane da suke taimaka wajen
tsohon shugaban matatan fetur na Kaduna injiniya Kailani Muhammad ya ce masu kin jinin tono asirin ne yake sukar shugaba Buhari da neman gwarakan ofishin shugaban da na mukaddashinsa Yemi Osinbajo.
Rashin lafiya yakan zo daga Allah ne, amma wa'annan din da suke son ya mutu wa'annan ne da ake yaka akan kwashe kudin Najeriya da suka yi. Mun san su wa'annan wanda Turawa suke kira kabas, wanda ba su san mu, ba su san ƴaƴan mu, ba su san Najeriya.
Dattijan APC Husaini Gariko ya faɗi abin da ya fahimta kan ɗabi'ar gwamnatin APC mai hankoron canji da ke tafiya da tsarin shugaba Buhari.
Akwai abin da Bahaushe yake cewa a barka da koyinsa, ko Buhari ba zai taimake ka ka samu wani abu kai arziki ba, amma mun yarda shi ba barawo bane, kuma sannan yana wa ƙasar nan tanadi.
Zuwa yanzu dai yana ci gaba da bankaɗo inda aka adana dukiyar da ake zargin ta sata ce, kamar misalin makon jiya inda aka gano jibgin dukiya da tsohon gwamnan Benue Gabriel Sosron ya adana a wani gida a Maitama Abuja. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaishe ka yanzu kuma ga Salihu Garba da shiri na gaba.
Katuna yanda ka sami kudinka, ka shawuya ka sami kudinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau. Yanda sai kai gumi ka sami abinka, ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau.
Salihu Garba ne daga nan birnin Washington DC ke muku maraba da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna tare da bakin namu Alhaji Sani Aminu Dutsen ma da Alhaji Shehu Aliyu akan batun bugawa da yin amfani da kananan kudade a harkokin tattalin arziki. Ga wakilar muryar Amurka da ke Abuja da ci gaba da firar. Madina Dauda, gareki.
to kenan riba ake samu wajen buga waɗannan kuɗaɗe ko dai faduwa ake
shi bankin ƙasa an gina shi ne ya saitin kasuwanci ya saitin kuma tattalin arzikin ƙasan so akwai aikin da ake gani akwai aikin da yafi ƙarfin a gani in kin kula kaman shi babban bankin ƙasa lokacin da ya buga aka karɓo kuɗi daga inda aka buga su to kuma za su shiga da raba a bankuna to tun daga wannan rabawan har ya zo hannun mutane to abin tausayi game da kuɗi shine dole ne mu mutanen ƙasa mu san darajar kuɗin ƙasar mu tukuna babban banki ya gama aikin su sun wayar da kai ka san kuɗin sun wayar da kai ka rike kuɗin da daraja to wa kake nema kuma yazo ka karbi kuɗin ƙasar da aka kashe kuɗaɗe masu yawan gaske aka yi su do ba don kai kadai ba misali kamar an baki naira 100 to ba 100 naki aka baki ba a value din 100 aka baki ki biya bukatun 100 ki mewa zaki sai biro guda biyu da aka baki naira 100 to 100 nan ba naki bane amma naira 100 value din wannan 100 shine zaki sai biro ki mika ma mai siyarwa shi kuma ya ci riba shi ma yaje ya mika ma wani abu to kowa ya san cewa wannan kudi na ƙasa da aka yi shi da tsada kuma rike shi yana da tsada a wajen gwamnati haka mu ma a wurin mu ya zama yana da daraja sannan mahukunta su rinka ga mu gwamnatoci shawarori masu kyau
abinda Hajjia Muke ya kamata mu lura kamar ƙasa ta Najeriya muna da minting and printing muna da madaba'a inda ake gurza kudi a Najeriya na kasuwanci ne wannan wurin na idan suka gurza kudi za a biya su in an biya su shin kudin nawa ne na kamfanin nan ne mai gurza kudi kinga kudi cikin kudin gida kenan amma akwai yawancin kudi masu dimbin yawa kanana kananan a yadda na sani cewa kanana kananan kudin mu fa kasar waje yawanci ake buga su
me yasa ba a buga su a wannan madaba
nan suna da capacity din bugawa kuma sun ce kila sun fara bugawa amma akwai lokacin da kwata-kwata ma da kananan da manyan lokacin nan bai da minting printing bai da kwanan capacity din saboda shi buga kudin sirri ko kuma kudi masu daraja haka dole ne sai company isashe wanda yake da hisukohi da idan aka ce maki kowa ma zai iya yi ai sai ki je nan wurin bayanan masu photocopy masu printing yawa yan area 10 su je su maki na abinda nake so in bayyana mu shine cewa a lokacin da mu muke yin abun mu da kanmu muna rage abuna din tsada kudin a kanmu misali yasan ya saboda ai idan kidanki keke da kamfanin ka kike dan kin biya wannan kin biya gida ne kin biya kanki ne amma idan har aka ce zamu tafi mu je mu yo waje a cikin kaddara arzikin kasar mu walau gold din mai man petrol din da muke takama ne walau kaza ne shine zamu saida a ba mu kudin wata kasa mu biya wanda ya buga mu kudin kasar mu na waɗannan harkai da abun nan shine abun da ya kamata mu mallakari da shi kamar yadda nace miki dazu director din Central Bank da na karanta yayin magana cewar ba su ce haka ba amma ya ce kukan da mutane ke yi domin saboda lokacin sukan kiddo kudi idan lokacin kukuwa sun taso walau Christmas ne walau sallah ne walau abun nan ne sukan hido da sabbin kudi mint
wannan
kanana kanana ana abin mutane sukan saya mutane su kwasa wasu su kwasa su je bankin su ansa waɗansu su abin nan domin su kan tafi su sabbin kuɗi suna da daraja suna da alfarma suna da ɗaukar idi kwaljin jama'a na ka zo in fact mutane mu in aka tafi hutun Christmas ne ku hutun mu ne in ka je kana tarar da ba su Alhaji ya zo daga birni kenan gurin abin nan na sun faɗa na karanta cewar saboda wannan liko da ake da menene ana lalata kuɗin da sauransu shi ya sanya wannan karan suka make kuɗin suka makale su suka ke hido su da domin abun wannan lokacin now wannan ne a nawa hasashen ba zai kawo cewar mu yanke hukuncin cewar wai sun ba za su yi ba duk mutum mai tunani kuma na san suna da tunani duk mutum mai hankali kuma na san suna da hankali ya san cewar ainihin adadin kasuwanci gurɓa kasuwanci ya danganta ga yadda kuɗi ke juya hannu zuwa hannu idan babu su ba su juya wannan bai shiga hannu wannan bai shiga hannu to za'a yi bari in baki misali a yau aka ce ke kwangila ce kin yi kwangila kudin ki na wurin wane office table wane now sai an biya ki zaki biya wanda kika so su minti wurin shi wanda kika so kaza wurin shi shima in aka biya shi zai biya inda ya kaza zai shima in aka biya shi sai ya zai kai abin har ya kai ga wanda zai je biya dango tax man shi kuma dan su dango tax man shima zai je ya biya wanda zai kawo mashi kayan aikin da zai haka kudin za su juya shi wannan mutumin da ke teburin na bi kayan na bi sai wurin shi teburin shi idan ya dauki kwana 1 2 3 4 bai biya ki ba to ba hake bace kadai bai biya ba duk waɗannan kasadin nan inda kuɗin ne ya kamata su tafi dukkan su ya tsaida su ya wannan akan abin ya tsaida arzikin kaza gaba daya
in dai haka ne bisa wannan bayanai da kuka yi yanzu waɗannan kananan kuɗaɗe suna da amfani kenan wajen farfado da tattalin arziki tunda kuwa akwai masu lemo masu gyada masu wane suna mu'amala da wannan kuɗin idan aka ce dole kawai sai manya ne ai kenan kaman an ware waɗannan masu kasuwancin kenan ko
eh ba ma zai zama haka ba tunda tun san da aka yi kuɗin kin san an ta samu canjin wato fasalin kuɗin ƙasar ne kamar yadda na yi magana tun 1977 2007 aka sake sannan kuma a 2014 aka canza naira 100 aka yi kala guda biyu a cikin tattalin arziki to abun kulawa ma in ma duba kuɗi za a yi ne a tunanina shine a koma tun da lokaci ya kai waɗannan kuɗaɗen naira 100 kwaya biyu da aka yi su a tsaye da kwaya ɗaya a cikin tattalin arzikin ƙasar na ɗaya na biyu waɗannan ƙananan kuɗi abin da ya kamata dole ne sai an yi aiki da hukumomi na statistics da kuma hukumomi na population a san yawan mutanen da ke ƙasan in kin kula kaman wani abu da na karanta yanda Isra'ila take kuɗinta da yawan jama'ar ƙasanta da yanda take buga kuɗinta bata yi girman tattalin arzikinta bai girman ta rinka buga kuɗinta da kanta ba sai dai ta dauki contracting kuɗin sannan tun wajen dauko kuɗin saboda matsananin sanin darajar kuɗin suka sa matakan tsaro na shekel da agora waɗanda su ne manya-manyan kuɗaɗensu da kuma ƙanana sun yi dokoki na in an yi kuɗin ma takaddun kuɗi dole a dauko su a jiragen sama saboda tsananin sanin darajar kuɗin da kuma kar su waske ta jirgin ruwa su samu delay daga inda aka yi score za a sa su a jiragen sama su sauka a filayen jirage a kwashe su a motoci a je a ije su a inda za su yi sannan kuma su kwandaloli waɗanda ake ganin ko kafin ka ɗauke su yana da wahala sai a sako su ta jiragen ruwa wanda zai taimaka musu kuɗin biyan saboda kamar yadda Alhaji ya magana yawan kuɗin da ake biya to kamar
nauyi
yawa to amma irin ƙasarmu wanda muna da yawa sai ki kuna a cikin mutum miliyan 180 a ce kowa yana da ƙarfin 10,000 ne a fadin tattalin arzikin ƙasar wanda zai rike yana juyawa to kin ga yana da yawa ya sha bamban da ƙasar da take da mutum miliyan 5 da kuma irin kuɗaɗen da za a yi musu da kuma sauƙin kula da waɗannan kuɗaɗe to dole su hukumomi kamar babban banki wanda kamar yadda muka sani ƙwararru ne kuma sun daɗe a harkan sannan suna da wato kwarewa a yanda suke ake gabatar da kuɗin to amma akwai ɗan abubuwa wanda dole sai an haɗa su tsakanin siyasar ƙasa da siyasan yin kuɗin kamar yadda muka gani lokacin da aka nemi a ƙirƙiro naira 5,000 an sa shi a cikin ƙasan domin a tattauna ni ina cikin wanda muka tattauna wannan na yiwuwan yin 5,000 ma tattalin arzikin da kuma ƙin yiwuwan haka to ƙasan dole ta kula da irin kuɗaɗen da ake amfani da su da irin kasuwancin da muke amfani da shi kuma da ɗabi'unmu tunda yanzu a ƙasashen a ƙasar duniya ba mu a ƙasar Afirka an gano cewa mu mun fi mu'amala da kasuwanni saboda mun yanke ranar kasuwanni a wasu ƙauyaku sau uku a wasu an gama cin nan kuma za a sake koma wata ne saboda haka kullum muna zirga-zirga da kuɗi kuma a ciki akwai wannan ƙanana sannan abin ban tsoro a cikin tattalin arziki ƙasar shine yanda aka mai da misali a ɗabi'unmu mun bai da naira 10 naira 20 na sadaka ne yana kuma faɗa hannun almajirai ko a coci ko a kan hanya ko a masallatai to kaga irin wannan ɗabi'u akwai abin da gwamnati za ta yi akwai wanda za mu yi sannan a daidaita tattalin arziki ƙasar domin ya amfani kowa da kowa
to wannan da haka dai ka Alhaji Sani yau in aka ce bankin Najeriya ya daina buga waɗannan ƙananan kuɗi meye alfadin shiga wannan ƙasa
to bani cikin waɗanda ke ganin cewa bankin Najeriya babban bankin Najeriya zai daina
to
amma abinda idan ya ce zai daina za a samu tagayyarar tattalin arziki a wurare da dama wanda yake cewar ba ki da wani mai hankalin da zai wannan abun nan din kuma na tabbata duk yadda ake nema a sanya babban banki ba zai wannan ba saboda kamar yadda muke ta magana na ni ina cikin masu ra'ayin cewa kowane mataki na rayuwa kuma na tattalin arziki da sauransu akwai abin da ke gamsar da shi akwai daidai nashi na je na sai da shanu su ba ka zuwa ka zo ka ce mana ba za ka bani cash ba dole ne ka bani cash amma kuma waɗannan cash da za ka bani ni kuma a lokacin nan dole in hwani da manyan kuɗi akan sai da shanu amma ba yadda za a yi ka zo wuri na ka sayi dan rogo ko dan wake ko dankali kuma ka bani naira 1000 ka ce in yo canji kin ga bakai mana adalci ba bayan ma bakai amfani da naka hankalin ba baka za ka yi wannan sai na saboda haka kowanne abu akwai gurbin shi akwai daidai da shi na kamar yadda na faɗi dazu kullum muna ta kokarin mu kwatantar da mamman hukunta cewar sai an zo kasa kowa an mashi daidai da abin da zai amfane shi
jama'a lokaci ya kure mana amma idan Allah ya yarda za mu ci gaba makon gobe A madadin Aladu Sani Aminu Dutsin ma da Aladu Shehu Aliyu da wakilar murar Amurka da ke Abuja Madina Dauda ni Salo Garba ke maku fatan alheri tare da cewa ku kasance cikin koshin lafiya
To a gaishe ka yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da shiri na gaba
Fara sharhin da jaridar Sunday Trust wacce ta bada labarin cewa Sanata Ahmed Makarfi da ke jagorantar wani bangare na jam'iyyar PDP ya musanta wani yunkuri na kafa wata sabuwar jam'iyya mai suna Advanced People's Democratic Party wato APDP ya bayyana cewa ba shi da labarin shirin yi wa wata jam'iyya register amma kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba wa kowane dan kasa damar bin hanyoyin da zai cimma burinsa Amma jaridar Punch ta rawaito Sanata Alimadu Sharif na ɗaya bangaren jam'iyyar PDP na cewa magana rijistar sabuwar jam'iyyar da suna APDP ba za ta sabu ba. Ya ce muddin yana shugabancin jam'iyyar PDP to ba zai bari wani ya amfani da sunan jam'iyyar wajen kafa wata sabuwar jam'iyya ba. Ita kuwa jaridar Disday ta ba da labari ne kan mataimakin shugaban ɗariƙar Pentecostal wato Bishop Simon Oka. Wanda ya buƙaci gwamnatin Najeriya da ta wallafa sunayen mutane da suka saci kuɗin gwamnati. Amma jaridar Vanguard ta wallafa labari ne da ke cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi magana ta waya da gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello har ya shaida masa cewa zai koma gida nan ba da daɗewa ba domin ya ci gaba da aikin gina Najeriya. Nan kuma jaridar The Nation ce wacce ta bada labarin tsohon shugaban ƙasar Chief Olusegun Obasanjo. Na gargadi ga ƙasa Afirka ta Kudu dangane da harin kyamar baki daga ƙarshe bari mu dau jaridar New Telegraph wacce ta wallafa labarin wata amarya da ta haihu bayan kwana guda da daura mata aure jaridar ta ce an daura wa amaryar aure ne a sahun mata sama da 1000 da gwamnatin jihar Kano ta yi wa aure a cewar jaridar hukumar Hisba ta gwamnatin jihar Kano ta shigar da amaryar ƙara domin ta wanke kanta daga wannan lamari Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishai na garin Garbace da garwar kuma ta Balija Talaba tarayyar Najeriya. Alal haƙiƙa dangane da yadda wasu ke cece kuce akan rikon da a sumbaji yake yi suke cewa ya fi Buhari kazar-kazar ne sai ce kamar mutane suna tuya ne suna mantawa da albasa ganin cewa Buhari da Asimbaji dukkansu masu son ci gaban ƙasar Najeriya ne su kurfado da tattalin arzikin Najeriya su sa talakawa su samu walwala dukkansu aniyarsu guda ce
Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio Muryar Amurka mai magana Malam Rilwanu Sa'idu Gairi a jihar Zamfara Najeriya Hakika mu talakawan Najeriya mun gamsu mun yarda kuma mun amince da salon mulkin muƙaddashin shugaban ƙasar Najeriya wato Professor Yemi Osinbajo daga ƙarshe muke fatan Allah ya sa ya dore da hakan kafin ubangidan nasa ya dawo kuma muna fatan Allah ya dawo mana da shi lafiya amin summa amin
To masu sauraron mu na muka kawo ƙarshen wannan shirin. Yanzu madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa musamman ma Sahabu Imam Aliyu da ya taya ni da wanda ya hada mana sautin da CD da kuma injiniyan mu wato Charles Hall. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima.